الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باي هكا يابوا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكان يابو دغوديا دنجنا دا كيراري سكار تبتا ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abota masa muna masa godiya. Yau ma ya bamu iko zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau wuni na 19 a cikin wata Ramadana, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447, takwas ga watan 3/2026 a kirgin miladiya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai, kuma ba mu ikon aiki da fili a wannan wuni. Allah madaukakin sarki ya jarrabe ni da rasa ɗaya daga cikin malamaina wanda ne karatun alqur'ani a hannunsu, azalan malam Muhammad Tukur a unguwar Tudun Salmanu a cikin garin Bauchi. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansa, Allah gafarta masa, Allah ya sa aljanna ce makoma, kuma ina roƙon al'ummar musulmai su sanya shi a cikin addu'o'insa. Allah madaukakin sa alqur'ani ya cece shi. Kamar yadda na faɗa, yau kwanan wata shine 19 ga wata. In Allah madaukaki ya kai mu daren gaba, ba wannan daren da muke ciki ba, zai zama shine daren 20 ga wata kenan. Yau muna cikin daren daren 21 ga wata. Yau muna daren 20. Daren 21 ga wata shine dare na farko a cikin dare ki dare ku 10 da ake cewa 10 a ƙarshe, al-ashrul awakhir. 10 ƙarshe suna farawa ne daga daren 21. Da haka masu son yin tahajjud, masu son yin itikafi a 10 ƙarshe, to daren 11 nan ya kamata a ce yayi musu su shiga itikafi. Shi yasa an fi so idan mutum zai shiga itikafi ya shiga itikafi kafin rana ta faɗi, daren da wato wunin da aka yi azumi 20 zai zama daren da yake zuwa daren 21, sai ya zama ya samu dukkan dare ku, domin dare yake fara zuwa musulunci kafin wuni. Saboda haka darensa na farko da zai riska ya zama ya same shi cikakke shi ne ya shiga itikafinsa kafin rana ta faɗi, daren 21. Haka kuma masu yin tahajjudi a masallaci, tunda galibi ana yin tahajjudi ne a daren 21, ba fa laifi bane dan an fara tahajjudi tun a farkon Ramadana. Amma da yake shi tahajjudi ai ana ƙara himma ne wajen ibada a 10 kace idan ya zo, to shi yasa sai ake ƙara sallar ƙara himmatuwa. An fahimta ko? Amma ba wai dan mutum ya yi sallar dare ko sun taru suna yin sallar dare a cikin sauran dare ko ba sun yi laifi bane, a'a, ana yin tahajjudi ne a daren dare kun 10 na ƙarshe. Saboda me? Saboda a dare kun 10 an ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara himma. Haka na Aisha radiyallahu anha take faɗa, idan watan idan 10 ƙarshe suka shiga, annabi sallallahu alaihi wasallam shadda bi izarahu wa aiqadha ahlihi wa ahya layla. Idan 10 ƙarshe suka shiga, na Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah ya san kaurecewa iyalansa. Duk wata mu'amala da yake tsakanin miji da mata kaurecewa yake, yi ta sallah cikin dare kuma ya tashi iyalansa, ya ce su ma su tashi ibada. To wannan ne yasa ake ƙara ibadu idan 10 ƙarshe sun zo. An fahimta ko? Su dama 10 ƙarshe za su iya zama 10 kuma za su iya zama 9. Allah ya taimake mu, Allah ya mana jagora. Da haka kamar yadda muka saba a masallacin nan ana yin itikafi, amma kamar yadda aka saba sai an yi zikirin din mutum, an samu cikin waɗanda aka sani a masallacin sun sai shi, ko kuma ta hanyar wani da suka san shi saboda gudun bata gari kada wani ya zo ya shigar bultu kuma ya je ya kawo matsaloli a cikin mutane. Allah ya manna, Allah ya manna jagora. Muna tafsirin surar nan mai albarka, suratul kahf. A karatun jiya mun karanta har aya ta 106 ko har aya ta 106, zamu tashi aya ta 107 cikin yadan Allah madaukake sarki na da suka gabata mun karanta fadin Allah madaukakin sarki da yake magana akan kafirai da irin makomarsu bayan an yi tashin alkiyama. Yace kul hal nabiyukum bil aksarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. A cikin wadannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana gaya mana irin makomar da kafirai za su samu kansu, har ma ya gaya mana daga cikin nau'ukan wadanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki, akwai wanda zuwa ganin su aikin kirki suke yi, a ganin su za su samu kyakkyawan sakamako akan aikin da suka yi, ba su sani ba shi aikin baban giwa suke. Allah madaukakin sarki yace waɗannan kafirai mu ko musu ita ce wuta jahannama. To al'adar alqur'ani idan yayi bayanin kafirci da makomar kafirci, to zai yi bayanin kuma imani da makomar masu imani, saboda kowa ya zabi wanda ya masa. Alqur'ani yana tafiya da abubuwa guda biyu ne, at-targhib wa at-tarhib, ya kwadaitar kuma ya tsoratar. Wani lokacin ya fara kwadaitarwa kafin ya tsoratar, wani lokacin kuma sai ya tsoratar sai kuma ya kwadaitar. To nan an tsoratar ne da farko, dan an ce waɗanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki suke karya dokokinsa, suka ki imani na gaskiya, ga irin sakamakon da za su samu kansu. Allah ya ce fala nuqibu lahum yawmal qiyamati waznan, ba za mu nauye mizanin su ba na alkiyama, mizanin su na ayyukan lada ba zai nauyi ba. Domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ranar alkiyama za a zo da wani mutum in ka gan shi da babban jiki ranar alkiyama, la yazunu inda Allahi janaha ba'udati, amma idan aka auna shi a wajen Allah madaukakin sarki ba zai kai fiffiken sauro ba saboda rashin nauyi. Domin yana daga cikin abin da ahlus sunna wal jama'a suka tafi a kansa, shi wannan awu da ake yi awu ne wato kala-kala, ana auna mutum shi kansa jikinka za a auna shi, kuma ba wai yawan teɓarka ko yawan jikinka ne shi zai bada nauyi ba, a'a yawan imaninka da aikinka na gari shi zai bada nauyi. Ana kafa hujja da hadisin Abdullahi dan Mas'udin, Allah ya kara masa yadda akan wannan. Abdullahi dan Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu mutum ne wanda yake da siririn kwabri, kwabrinsa dan siriri ne, shi ne zai hau bishiya sai wasu daga cikin sahabbai suka ga kwabrin da ya bayyana sai suna masa dariya saboda irin kwabrin nan ne dan siriri. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna mamaki ne, kuna dariyar kwabrinsa ne? Ya ce wannan kwabrin nasa da kuke gani a ranar alkiyama idan aka dora shi a mizani ya fi dutsen Uhud nauyi. Kaga wannan yana nuna cewa wato su kansu mutane za a sa su a mizani, amma abin da zai sa kai nauyi shine imaninka da aiki na gari. Sannan bayan haka za a auna littattafai, littafin mutum da aka rubuta na ayyuka shi ba za a auna shi, gwargwadon aikin alherinka gwargwadon nauyin mizaninka. Idan aikin alherinka shi ya fi yawa a cikin rubutu, to mizaninka na aikin lada zai rinjaye. Idan kuwa na sharri ne yawa Allah ka tsare mu, to wato mizanin zunubai shi zai rinjaya. Daga cikin abin da ke nuna cewa za a gwada littattafai hadithu sahibul bitaqa da zai cikin sahih al-bukhari da sauran kafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yace wani mutum zai zo ranar tashi al-kiyama da tilin ayyuka na zunubai ladansa kuma yan kadan sai Allah madaukakin sarki bayan an gwada aikin sa zunubansa sun ranjayi aikin sa na alheri ashe akwai wani abin da Allah madaukakin sarki ya ajiye masa ya boye masa dan ya nuna girman wannan kalmar sai Allah madaukakin sarki ya ce akwai wani aikin nasa gashi tambu ku dora ba abin da ke jikin wannan littafin da ba dora ba la ilaha illallah kalmar shahada ce wanda yayi ta kubutacciya daga dukkan hada Allah da wani yayi aikin banna da yawa amma fa ya rike tauhidi ya kadaita Allah da bauta bai yadda ya cakuɗa bautar Allah da wani ba dan haka da aka dauko wannan takarda sai mutumin ya ce ya Allah me wannan yar takarda za ta yi akan wannan takaddun da suke da nauyi haka me za ta yi sai Allah madaukaki ta ce ku dora masa idan aka dauki wannan takarda aka dora saboda tsantsan tauhidi da yake da shi wannan takardar ita kadai sai ta ranjayi sauran ayyukan gaba daya malamai suka ce kun ga wannan yana nuna ashe littattafai ma za a gwada su sannan haka nan aiki shi kansa aikin za a mai da shi jiki za a mai da ayyuka jiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a daura ayyuka a mizani ayyukan nan za a mai da su jiki ne Allah madaukakin sarki shi zai mai da abin da yake ba a ganin sa ya koma ana ganin sa kuma a daura shi a mizani a gwada to wannan duka ana tsoratar da waɗanda suka kangare ni su bar hanyar kangaren nan su koma hanyar Allah su bar hanyar sabawa Allah su koma hanyar bin Allah su bar ku hanyar shirka su koma hanyar tauhidi su bar hanyar bid'a su koma hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka tsoratarwa ake yi akan kauce wa tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tunda an tsoratar to kuma sai a kwalaitar idan kuka bari din kuma kuka koma kan turbar daidai wani irin sakamako Allah madaukaki zai muku shine Allah madaukaki sarki yace innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki na kwarai kanat lahum jannatul firdausi suna da aljannatan firdausi wato nuzulan a matsayin masauki da Allah madaukake musu khalidina fiha suna madawwama a cikin wannan gidan na aljannal firdausi la yabghuna anha hiwala ba sa neman canci gabarin ita wannan aljannar waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari Allah madaukakin sarki zai ba su madaukakiyar aljanna mafi daukaka ita ce aljannar firdausi mun sha jin hankalin yan uwa cewa ba abin da yake sa a samu girma abun Allah a tsira gobe alkiyama sai abubuwan nan guda biyu imani da aiki nagari duk abin da wani zai dora ka ya ce maka hanya ce da za ka tsira in dai ba imani ba ne da aiki nagari to ƙarya yi maka abin da zai sa ka tsira kawai wallahi shi ne imanin ka da aiki nagari dangantakarka da gatarka da kusancinka da wani duk ba zai amfane ka ba in ba ka yi imani da aiki nagari ba a yi imani da Allah da dukkan abin da Allah madaukakin sarki wajabta imani da shi sannan kuma a tsaya a aiki nagari aiki nagari kuwa shi ne wanda aka yi shi saboda Allah kuma aka yi shi akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa kullum mu rinka bincike mu rinka tambayan malaman Allah menene daidai wanne ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kullum kai kokari ka rinka koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka yi babu alkhairin da yake biyayya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shari'a kamar shari'ar ta annabi alaihi salatu wassalam duk wata shari'a in ta saba wa ta annabi to ba shari'ar gaskiya bace mafi alkhairin shari'a to ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki yace lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari suka yi aiki na kwarai ayyuka na kwarai kanat lahum jannatul firdausi nuzulan suna da aljannal firdausi a matsayin masauki ita wannan aljanna ta firdausi ita ce mafi daukai mafi daukakar aljanna dukkan aljannu aljannatai da Allah madaukakin sarki ya tana da masu imani babu wanda take da daraja kamar firdausi النبي صلى الله عليه وسلم إيش إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين وما بين الجنتين كما بين السماء والأرض النبي صلى الله عليه وسلم يتي كسني للي الجنة تنا درجوجي قدا داري هكما زمان الله يتي الجنة تنا درجوجي داري الله مدوك كنسر كياي تانا دموننن الجنتين للمجاهدين في سبيل الله كما سي جهادي سبور الله وأن جهادي يا هذا الجهادي تتكبي يا هذا الجهاد إن ذاك يدين بوتا والله ملوك كيسركي وكريد ذاك وزن سيا وحني الله ملوك كيسركي لو هم بما سجوا هذه بما سجوا الجهاد تتكبي نكذب فيك شغال جنوا وأن يكمن المجاهدين في سبيل الله أنا نفهم دكا وان يجوري أحني الله سبحانه وتعالى تسمى ذا الله صلى الله عليه وسلم وما بين الجنتين كما بين السماء والأرض سكان قوة الجنة دع الجنة كما بين السماء والأرض كما نيسان سما دكسا كمر نيسان سما دكسا تكانوا قوة جديد قوة جديد النبي يتي وإذا سألتم الله فسألوه الفردوس إن ذا قلوك الله تقولك إيش الجنة الفردوس قلوك الله مدوك جنسلك أشكين الجنة قلوك إباك فردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال دومين ايتاتي زاببيار الجنه كما ايتاتي مفي دوككر الجنه وفوقه عرش الرحمن كما الارش الله ما اكن الجنه في دوسيك ومنه تفجر انهار الجنه daga cikin aljannal firdaus ne dukkan koraman aljanna daga can suke bubugowa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara to kaga anan Allah madaukakin sarki yana ga mana kololuwar aljanna ne wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari Allah madaukakin sarki ya musu tanadin aljanna da tafi kowace aljanna tsada ita ce aljannal firdausi kuma bayan wannan aljannar da ni'imar da take cikin ta darajar da take ciki sai Allah madaukakin sarki yace khalidina fiha dawwama za ta ciki domin duk dadi komin yawan sa indai aka ce zai kare to akwai matsala sai kare akwai matsala duk abin da kake da shi duk dadin da kake ji a duniyar nan idan wani abokin ka ya mutu ko wani kusa da ka ya mutu sai hankalin ka ya tashi saboda an maka alaƙa ka tuna fa kai ma me wannan abin da kake da shi din zai yanke akwai halimul lazzat tana nan zuwa mutuwa ba ta zo ta yanke maka wannan rayuwar da kake ci to shi yasa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗi aljanna da ni'imar da take ciki sai ya ce khalidina fiha suna madawwama a cikin ta wannan dawwamar idan take tabbatar da cikan ni'imar aljanna dukkan dadi in dai ba za a dawoma cikin sa ba to ai rigege ne matsala ne na sha buga misali idan aka ce Allah madaukakin sarki ya sa rayuwar ka zaka shekara 70 amma sai aka ce zaka shekara 40 cikin jin dadi da walwala duk abin da kake so zaka yi a shekara 40 din da kome kake so kada shi amma a shekara 30 din karshe za a sha kwafa ya kake tsammani wannan 40 din za ta maka dadi ai duk abin da kake cike da ka tuno wannan 30 din mai zuwa wallahi malam sai ka ji abincin da kake ci ba dadi saboda kana tuno kwakwar da za a sha to shi yasa Allah madaukakin sarki kullun sai ya ce mana dawwamar da za a yi a cikin ni'imar aljannan nan shine cikar ni'imar ta khalidina fiha la yabghuna anha hiwala kuma ba sa neman canji ga barinta ka iya samu mutum duk abin da yake da shi a rayuwarsa na jin dadi to dan adam shi kaje yana son canji yanzu a ce ka faɗi abincin da ka fi so a duniya duk abin da ka fi so a duniya na abinci ka faɗa sai a ce burai wata shida ana kawo maka kana ci dan Allah zaka yi jure shi to ka gani wani ce sati ma karshe in ba su abin shi kai ne hudu in bakali hawa kifai hago kace lan nasbiru ala ta'amin wahidin Allah ba na mutum ana kawo masa dambun kaza da dambun zabi da karfe sun dawo su da waye da waye duk a kawo masa amma wallahi in aka dade wannan sai ya ce rogo yake su eh ya gaji don haka Allah madaukakin sarki ya gina duniyar. To amma ita wannan aljannar Allah madaukakin sarki yace la yabghuna anha hiwala, ba sa taba neman canci. Yanzu ko mukami ne na duniyar nan, duk abin da wani ya samu fa na daraja na daukaka, to zai ga kuma yana son wani abu daban ne ba wannan ba. Haka rayuwar duniya take, duk abin da kake nema an ka same shi, to sai kaga yanzu ko ba shi kake so ba, wani abu daban kake so. Matashi in ya taso za ka ga ba abin da yake so irin ya ga dai ya yi kyakkyawar mota da kyakkyawar amarya da kyakkyawan gida, ko ba haka ba ne, da ɗan kyakkyawan alak, ba abin da matashi yake so kenan. Amma lokacin da ya samu waɗannan kuma, to sai ka ga yanzu lissafin ya canza kuma. Eh, da motar burinsa mai kofa ɗaya ne, yanzu kuma wata Prado yake anguwa. Haka rayuwar take. Da gidan kasa ne burinsa, yanzu dai ne yake so. Kuma in yayi wancan din ma ba, zai sake. Zai sake buri. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka ake guje-guje. Tsakanin ajali da buri. Kullum kana bin buri a guje, ajali kuma yana binka a guje. Ba za ka iso burin nan ba har ajali ya iso ka. Saboda shi burin ba zai kare bane, da ka iso wannan sai ka joni. Dan kasuwa in yana da jari, da jarinsa 400,000, kullum burinsa ya cika 500 ne. Yana cika 500 sai hango miliyan da. Duk ran da ya samu jarin miliyan 10, to yanzu miliyan 100 yake hangowa. Haka ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laukana libn adam wadiyan min zahabin labtagha bihi masalih wala yamla'u batn ibn adam illa turab. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce za a ba wa dan adam fage, manya-manyan fage guda biyu na gold, a ce nasa ne wadin fili ne tarwal, a ce duk gold ne, ga wani matanan duk gold ne nasa ne, da waɗannan guda biyun zai hau yana nemo wani uku, to da fagen kuma zai shiga nemo kwari na uku kuma. Annabi ya ce ba abin da zai cika cikin dan adam sai ƙasa, sai ya shiga kabari, buri ba ya ƙare. Shi yasa za ka ga mutum yana ta fafutuka fafafafa a unguwarsu, shi da burinsa ne ya zama ɗan majalisar jiha, da ya samu ɗan majalisar jiha kuma sai ka ga yana cewa majalisar tarayya ko majalisar tarayya in yaje zai isa nan, sai ya ce senate. In bai je senate ba, wanda ya ce gwamna yake so. Yanzu da gwamna da sanata wanda ya fi wani, ba gwamna ya fi ba, sai ya gama gwamnan tenuwa hudu kuma sai ya ce sanata yake so kokali. Na ga sanatan da ya ce da ya fada a zaɓe, ya ce in wata shekara ta zo zai koma ne brex. Ka duba dumoshin kenan, saboda dai a yi dai a rinka yi da shi. To Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa ƴan aljanna idan suka shiga aljanna la yabghuna anha hiwala, dan mu gane cewa bambancin da rayuwar duniya, ita rayuwar duniya duk abin da ka samu sai ga kana son canji ko additional ƙari akan wancan din. Amma su la yabghuna anha hiwala, ba sa neman a canza musu da komai. Sai Allah ya ce mi Allah madaukakin sarki yace kul ka gaya musu laukan albahru midadan, da a ce teku tawada ne likalimat rabbi, saboda kalmomin ubangiji na lanafid albahru, da tekun ya kare qabla an tanfada kalimat rabbi, kafin kalmomin ubangiji na su kare. Walau ji'na bi mithlihi madadan, da a ce ma za a zo da wasu misalinsu madadan na kari. Allah madaukakin sarki yana gaya mana Annabi sallallahu alaihi wasallama aka umarni aka ce da shi ya ce da a ce Allah madaukakin sarki zai mai da dukkan kogi da ke ban kasa, a ce a mai da shi mida, shi ne tawada da za a rubuta da ita. A nemi alƙaluma suna rubutu, a ta rubutu da duk wannan tekun gaba ɗaya sai ya kare kalmomin Allah madaukakin su kare ba lokacin da Allah madaukakin sarki a kamar da Imam al-Bazawi da wasu ga cikin malaman tafsiri suka kawo da Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah suka kawo lokacin da Yahudawa suka bada tambayoyi ga Quraishawa kamar yadda ya gabata a karatun baya daga cikin tambayoyin da suka yi ai an ce su tambayi manzon Allah dangane da ar-ruh rai me rai ne sai Allah ya saukar da wayasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila ba a ba su amsar da suka nema ba sai aka ce wama utitu min al-ilmi illa qalila ba komai aka ba ku na ilmi ba sai dan kadan sai Yahudawa suke cewa a mu ba ilmi kadan aka bamu mu da aka bamu at-taura a ce amma mu ilmi kadan a mu ilmin mu da yawa domin amma mu at-taura suka ce sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ka gaya musu ita ba at-tauran a cikin ilmin Allah madaukakin sarki dan kadan ne domin kalmomin Allah madaukakin sarki inda a ce duk kogi zai zama tawada ai ta rubutu da kogin kuma a karo wani adadinsa misalinsa ai ta rubutu da sai kogin ya kare kalmomin Allah ba su kare ba da za a yi ta rubuta a yi ta rubutu a yi ta rubutu har sai waɗannan sun kare kalmomin Allah ba dokokin sarki ba su kare ba ilimin Allah bai kare ba ashe kenan at-taurar yar kadan ce a cikin ilimin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah madaukakin sarki ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlam kalani Allah madaukakin sarki ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlam da a ce abinda ke ban kasa min shajaratin na bishiyoyi aqlamun da a ce alqaluma ne wal bahru yamudduhu a ce kuma teku shine yake masa tawada min ba'dihi sab'atu abhurin bayan wannan kogin ma a karo wasu tekunan wasu kogin guda bakwai ma nafidat kalimatullah da kalmomin Allah ba za su kare ba inna Allah azizun hakim Allah gagarau ne hakimun mai hikima ne kuma shi dukkan aikin sa baki daya a ga wannan Allah madaukakin sarki yana gwada mana wato kalmomin Allah madaukakin sarki ba su da iyaka domin malamai suka ce wannan fa min babin misali ne domin ai a wani zai ga kamar cewa ana kwatanta kalmomin Allah madaukakin sarki ne da iya abinda bishiyoyi da koguna a matsayin tawada za su iya rubutawa ita a misali ne domin an ce su din za su kare kalmomin Allah ba su kare ba hujjojin da Allah madaukakin sarki yake da su wanda yake saukarwa bayi ba za su kare ba duk tawadan nan ai ta rubutawa ai ta rubutawa dukkan su sai sun kare amma ilimin Allah subhanahu wa ta'ala bai kare ba ayoyin Allah madaukakin sarki suke nuna kadai takarsa da shari'ar Allah madaukakin sarki ai ta rubutawa wallahi sai ta wanda ta kare amma kalmomin Allah madaukakin sarki ba su kare ba sai Allah ya ce kul innama ana basharun mithlukum girma da daukaka yace kul ka ga ya musu innama ana basharun mithlukum iyaka ni dan adam ne mutun ne mithlukum misalunku yuha ilayya amma ni ana mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid, lalle ku sani abun bautarku abun bauta ne guda daya. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, wanda yake fatan ganin ubangijinsa, faly'amal 'amalan salihan, to ya aikata aiki nagari, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kada yayi tarayya da kowa a cikin bautar ubangijinsa. Wannan aya wanda ita ce karshe a cikin wannan sura mai albarka, suratul kahfi, bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi irin girman kalmominsa wanda yake yin su lokacin da ya so a lokacin da ya so, da za a rubuta su, a ce za a yi ta rubuta su da tawada, tawadar kuma ta zama koguna ne a ƙaro guda bakwai da dukkan bishiyoyi gaba ɗaya su zama alƙalami, za su ƙare kalmomin Allah madaukakin sarki ba su ƙare ba. To sai aka koma kan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, bayan Allah madaukakin sarki ya girmama kansa, ya girmama kalmarsa, ya nuna cikar kalmarsa, kuma sai ya koma yana jan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan Annabi alaihi salatu wassalam, yayi tawadu, ya nuna wa gagarai shi fa ba Allah bane, shi ma bawan Allah ne, dan haka shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah, Allah madaukaki ya aiko shi. Dan haka yace kul ka ga musu innama ana basharun mithlukum, ni fa dan adam ne misalinku, manzon Allah mutum ne, duk wanda yace manzon Allah ba mutum bane to ya karyata Allah, domin albashar shine mutum, kuma Allah madaukaki sarki ne yake faɗa akan su. Babu wanda ya san bayinsa kamar Allah da ya halicce su, akwai wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Allah da ya halicce shi? Babu wanda ya shiga mishi. Abin mamaki ne mutumin da yake karanta alkur'ani kullum amma a rika musu da shi har yana cewa wai annabi ba mutum bane. Kalmar bashar haka ta zo da yawa a cikin alkur'anin nan, kuma ta zo a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace innama ana basharun ansa kama tansawu fa idza nasitu fadhakkiruni, annabi yace ni fa mutum ne, kul innama ana bashar ansa kama tansawu, ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa, dan annabi ya nuna maka cewa shi fa ba Allah bane, kada a dauki haƙƙin Allah a bashi, yace maka ni ma mutum ne, dan haka ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa, in na manta ku rinka tuna mu. Ai duk wannan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ba a daukan haƙƙin Allah a bashi, idan ba a bada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙin Allah ba, akwai wani mahaluki da za a bashi haƙƙin Allah? Babu. A daina cakuɗa mutane takardu, domin cakuɗa takardu ake yi a wautar da hankalin mutane, a ce musu annabi ba mutum bane, kuma a ce ana nufin girmama annabi ne. Yaya za ka girmama annabi da ƙaryata shi da abin da ya zo da shi? Domin in ka ce annabi ba mutum bane, ka fa ƙaryata maganar da ya zo da ita daga wajen ubangijinsa ne, to ka girmama shi kenan, ai ka kasantar da shi. Haɗari ne mai girman gaske mutum ya je ya riƙa jin cewa annabi ba mutum bane. Da Allah madaukakin sarki shi kul innama ana basharun mithlukum, ni mutum ne mithlukum misalum, mutum ne kamar ku, yadda kuke Allah madaukaki halicce ku a matsayin mutane da irin sufar mutane, ni ma haka Allah halicce ni irin sufar mutane, irin abubuwa da Allah madaukakin sarki ya sa wa dan adam a matsayin ta na dan adam yana yi, ni ma ina yi. Da haka yasa manzon Allah yana mantuwa, manzon Allah yana barci, manzon Allah yana ciwo sallallahu alaihi wa sallama, amma wannan ya rage darajar manzon Allah? Bai rage darajar da komai ba. Kalmar mithlukum, wasu daga cikin yan uwa in sun zo fassarawa suna cewa annabi mutum ne kamar kowa, gaskiya wannan kalmar akwai rudani a cikinta, ni ina ganin bai kamata a fassara wannan da a ce annabi mutum ne kamar kowa ba, domin duk abin da yake da fiska guda biyu, fiska ɗaya mai kyau, fiska ɗaya marar kyau, to karka yi amfani da ita akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi wanda yake faɗa baya nufin mummunar, mai kyau yake nufi. Irin abin da na faɗa ɗin nan cewa annabi mutum ne, irin al'awaribul bashariya, abinda suke bijirwa ɗan adam suna bijirwa annabi. yana cin abinci yana jin yunwa yana jin kishi ya sha ruwa yana zagayawa bayan gida yana barci yana ciwo al'awaridul bashariyya abubuwan da suke bijiro wa dan adam suna bijiro masa haka mutum ne kar ku dauke shi ba mutum bane shi yasa aka ce kul inna ma'ana basharun mithlukum to wanda yawanci wanda suka fassara haka kai duka ma wanda suke fassara abin da suke nufi kenan to amma kalmar ce take da harshen damo kun kace wani ya ce kace annabi mutum ne kamar kowa sai ce kamar kowa yanzu kowa kowa annabi kamar kowa yake ko wani kaskantacce ya ce kamar shi yake da kaskanci da kaza da kaza da kaza ya tafa dan wasu sufofi kaskantattu a cikin ƴan adam sai ce in kace kamar kowa to shi ma fa gade da yake da wancan kenan wai gani kuma kai ba haka kake nufi ba to amma tunda kalmar tana da rudani a ajiye ta tana aiki din ta yana daga cikin abin da ya kamata duk kalmar da za ta bada ihami za ta bada wata fiska mara kyau to ka ajiye ta wannan shine tarbiyyar da alqur'ani ya mana akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suke kiran annabi da ra'ina ai su a wajen su ba matsala bane in za ce magana da annabi sai dan saurare mu ji maganar mu sai ce ra'ina da larabci unzurna ma'ana su kenan ji abin da zan faɗa maka saurare mu ji maganar da zan yi shine ra'ina amma sai yahudawa su kuma a yaran su zagi ne su ma sai su zo suna gaya wa annabi alaihi salatu wassalam amma su suna nufin zagi sai Allah madaukake sarki yace ai kansilin din kalmar adina amfani da ita yace ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi ku yi suka yi imani la taqulu ra'ina kar ku ce ra'ina kar ku fada wa qulu inzurna ku ce saurare mu wasma'u ku ji abin da aka gaya muku Allah madaukakin sarki ta hana su duk da cewa a wajen su ma'ana mai kyau ne duk saboda girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya haka to mu ladabtu da irin wannan ladabin da Allah madaukakin sai nuna wa sahabbai annabi alaihi salatu wasalam lokacin yana da rai yana cikin sahabbai alkunyar manzon Allah Abul Qasim shine alkunyar annabi to cikin sahabbai su ma akwai wanda ake kira su Abul Qasim tunda alkunya ne tun baban Al-Qasim shi ma wani sai kansa baban Al-Qasim annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce tasammu bismi wa la takallu bi kunyati ku sa sunana amma kar ku sa alkunyata me yasa annabi ya ce haka suka ce saboda a lokacin abin da yake faruwa in an ce ya Abul Qasim ashe da wani ake sai manzon Allah ya dauka da shi ake ba a kasantar da annabi ba sai ya zama babu ladabi a ciki sai manzon Allah ya ce ku daina yin haka saboda annabi ya fi karfin yana waje a kira wani ya dauka wai shi aka kira ko a kira shi wani ya dauka shi aka kira sai aka hana Abul Qasim shi yasa wasu malamai suka ce bayan rasul annabi sallallahu alaihi wasallam an halatta zaka iya sa Abul Qasim saboda lokacin ko an ce Abul Qasim an san ba annabi bane tunda annabi ya rasu duk wannan menene tarbiyya ce ta girmama janabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kalmar inna ma ana basharun mithlukum tana daga cikin kalmar da ta kawo kura daya ta kawo kura da yawa ta fassarar da wasu ake cewa annabi mutum ne kamar kowa sai a dauka a kaiwa waɗanda ba su fahimci gaskiya ba sai a ce kun ji ba abin da suke bana cewa suke annabi wai kamar kowa ne wato kamar kaza sai su faɗi kaskantun wasu abubuwa kun san harkar manzon Allah sai ana kiyayewa ba zan iya faɗan kalmomin kaskantattun ba kuma jingina in yi misali da annabi ba zan iya ba saboda harkar manzon Allah ta wuce wasa amma dai na san kowa ya fahimci inna na dusa kowa ya fahimci bayanin da nake so yi don haka magabata na kwari suke yi
idan za su yi misali da annabi alaihi salatu wassalam to suna zaben hanyar da suka san cewa kalmar da za su faɗa ba za ta zama hadari gare su ba to kuma yana da kyau mu rike kyakkyawan zato wa junanmu wannan yayi wannan fassarar da muka ce abatta yafi tsakani da Allah in dai musulmi ne ballantana a ce malami ne ka san wallahi baya nufin cewa manzon Allah bashi da daraja ka san baya duhun haka me yasa zaka lazumta masa wannan abu ka san ba haka yake ni ina ganin irin wannan abu wallahi kofa muke budewa kanmu irin abubuwan da ake yi na ƴan shekarun nan mutum yana yin magana charaf sai a cafke shi a ce ai ya ci lafi ya ci zarafin manzon Allah ne ya ci zarafin annabi ne da yawa fa an san ba zarafin annabin yake ba ko ba shi da ne manzon Allah zarafin annabi idan yayi kursuran lafazi abinda ya kamata ka a ce bawan Allah wannan lafazin da kai amfani da shi a wajen manzon Allah kuskure ne ka janye amma ba za a tada alkiyama a kama mutum a ce dole sai an kashe kotu sai an tirsasa shi sai an tirsasa gwamnati ta kashe kotu haka ba ke wasu kuma sun sanya rawani ne a matsayin malamai amma babu karatu dan haka sai kaga abubuwan da suke yi ba na malinta bane su irin wannan abin da ya kamata shine a hana su karantarwa ne hana karantarwa mu daidai ne idan mutum barna yake daidai ne in mutum yana barna ana shi karantarwa wanda yazo yace misali ya dauki wata dabba sai ya sifanta ta yace annabi ko yace in kaga wata dabba annabi ka gani wannan ya kamata lokacin da za a kira shi a ce ai na kaga wannan a wani karatu ka gani ba zai bayar a karatu ba to addini ana yin sa da bolan kani ba yi waye ka taba bayo yayi taba yin wannan abin da kai idan an gada ma bai san karatun bane shikenan a hana shi karantarwa nan ta bi iya ba eh je karatu tukuna Allah ka tsare mu harshen mu daga fadan abin da ba daidai ba akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace kul inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne misalinku in ka ce mutum ne kamar kuma ba zai zama matsala ba mutum ne kamar ku amma cewa kamar kowa din nan suke rikewa kowa din nan kalmar kowa din nan ita ta rikewa amma daga jin cewa yuha ilayya ta yaya za a ce daidai yake da mu darajarsa daidai yake da mu na ba zai yi ba amma cewa bashar ne shi Allah ne ya fada dole mu fada ko busuri abin da ya fada kenan cikin alburda wa mablagu alqawli fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqi llahi kullihi yace karshen magana dai shi dai annabi mutum ne amma khairu khalqi llahi shine mafificin halittun Allah gaba daya amma dai mutum ne to da zaran ka ce ba mutum bane to fa ƙaryata irin waɗannan ayoyin da kake wanda suka nan a cikin alqur'ani da yawa ammun wahayi ne annama ilahukum ilahun wahid cewa abun bautar ku abun bauta ne guda daya mafi girman abin da aka yi wahayi wa annabi alaihi salatu wassalam shine kadaita Allah madaukakin sarki da bauta shine mafi girman sakonnin annabawa duk abinda aka ce maka wannan abin addini ne amma sai yana nuna yi wa Allah abokin tarayya to ƙarya ne ba addini bane ba addini bane Allah bai yarda hada shi da kowa ba bai yarda hada shi da mala'ikunsa ba wajen bauta bai yarda hada su da annabawansa ko manzanninsa wajen bauta ba bai yarda ba shi yasa su bayi ke ce musu bayi dan ka gane su ma bayi bayi ne na Allah mala'iku ya ce musu bayinsa ne bal ibadu mukramun in ya faɗi annabawa ma sai ce inda hu min ibadina al-mukhlasin kaga yana daga cikin bayinmu dan ka gane cewa duk girman annabi bawa ne fa abun Allah ba za ka ɗauki haƙƙin Allah madaukaki ka bashi ba shi ma ba zai yarda ba Allah madaukakin sarki yace fa man kana yarju liqa'a rabbih, duk wanda yake kauna ko fatan ganin ubangijinsa. Al-liqa'a anan malamai sun fassara shi da fiska daban-daban. Wasu suka ce liqa'a Allah ay ru'yat Allah, duk wanda yake so ya ga Allah to ga dabara abinda zai yi ya samu ganin Allah. Fal ya'mal amalan salihan, to ya aikata aiki na kwarai. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kada ya hada Allah madaukakin sarki ubangijinsa da kowa wajen bauta. Wannan shi zai baka ga Allah. Wasu sun fassara ar-raja da ma'anar al-khawf, domin ar-raja tana zuwa da ma'anar al-khawf. Sai ka ce fa man kana yarju liqa'a rabbih, wanda yake jin tsoron gamuwa da ubangijinsa. Fal ya'mal amalan salihan, ya aiki da gani. Wannan duka ma'anonin al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za su goyi bayan su. Domin tsoron Allah madaukakin sarki yana daga cikin abin da ke wajibi ne. Hakanan ganin Allah yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin al-Qur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. wannan aya karshanta yana daga cikin mafi girman abinda malamai suke kafa hujja da shi wajen wajabcin dukkan abinda zaka yi, kai shi saboda Allah, kai dan Allah, sannan kuma kai kokarin koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Suka ce ma idan kana so aikin kai karbu, to dole sai ka cika waɗannan sharuɗa guda biyu. Tana daga shurut qabul al-amal, sharuɗa ne na karban aiki. Aiki baya karbuwa sai an yi shi saboda Allah. Hakanan baya karbuwa sai idan an yi mutaba'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya hada Allah da wani a wajen aiki, to Allah madaukakin sarki zai bar masa, zai bar wani sani ya ce ka je biya ka. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, haka ya zo cikin hadithul qudusi. Duk wanda ya aikata wani aiki amma sai ya hada ni da wani a cikin aiki, taraktuhu wa shirkahu, zan bar shi da shirkarsa. Ma'ana ba bar musu kayansu can, ya je ya karasa kayansa, ya je can wancan ya biya shi. Tana daga cikin ayar da take tsoratarwa akan yin abu ba dan Allah ba, riya, tarkon shaidan da masu imani. Shi mai imani mafi girman tarkon da shaidan yake samu shi ne riya. In ya tsora shi akan saba wa Allah ya ki, ba zai yi ba. Ya hana shi aikata farillai, ba zai bari ba. Ya sa shi aikata haramun, ba zai aikata ba. To sai ya zo ya bata masa aikin nasa na gari da yake yi. Idan in yayi saboda ba dan Allah ba, shikenan. Yana daga cikin waɗanda za su yi ta aiki a duniya, sai sun je lahira sun rasa komai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar. Annabi yace mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine ash-shirku al-asghar, karamar shirkan nan. Sahabbai suka ce wa bashirku al-asghar ya rasulullah, me yace yace mafi kankanta shirkan? Qala, sai manzon Allah ce ar-riya'u, ita ce riya, ita ce riya. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam shirka ce wanda takan hana mutum ya samu ladan aikinsa a lahira. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wasu nau'ikan mutane guda biyu uku, waɗanda in ana maganar mutanen kirki a zahiri babu kamar su, amma da yake abin sun yi shi ba dan Allah ba, ba za su samu ladan abin Allah madaukakin sarki ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin mutane guda uku makarancin Al-Qur'ani, mai jihadi a hanyar Allah, mai dukiya da yake ciyar da bayin Allah. Wannan in ka same su, to ka zama samun mutanen da a zahiri suka kai kololuwa wajen girma agun Allah a zahiri, amma Allah madaukakin sarki ya san abin da suke yi ba dan shi suke yi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da su ranar alkiyama, a zo da wani makaranci ga hadda tilawa ta zauna zanzan ga sauti ga tatsubiki duk yana da shi ya iya, sai da kash ba dan Allah yake yi ba, yana yi ne dan a ce ya iya, dan a ce shi gwari ne, dan ya burge mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a zo da shi a ce kai ne wani makarancin nan yi, yace me yasa kake wannan karatun nan, me yasa kai wannan karatun, yace yayi ne saboda ya samu yardar Allah, amma kuma Allah ya sani, yace kazabta kariya kake, innama qara'ta li yuqalu laka qari, ka karanta ne dan a ce kai makaranci ne, wa kan kila ko ba riga an fara. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce karshe a kama shi a jefa shi cikin wuta, bayan a rayuwarsa kowa yana ganin sa banin ban sha'awa, ana ganin sa mutumin Allah. Wannan mai jin sallar tarawih ya shiga in bai dan Allah ba, mai jin sallar tahajjudi in bai dan Allah ba ya shiga, mai jin bakin alqur'ani in ada tafsiri in bai dan Allah ba ya shiga, mai tafsirin alqur'ani in bai dan Allah ba ya shiga, duk wanda bai dan Allah ba ya shiga ciki. Babu wanda zai hasara kamar mutumin da aka masa irin wannan shaidar ta aikin Allah, amma kuma yazo ba dan Allah yake yi ba. Allah ka tsarkake mana zukatanmu. Na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake da dukiya yana ta ciyarwa saboda Allah, amma kash shi ma yana ciyarwa ne saboda a ce ai wani mai kyauta ne, mana akwai kyauta shi ba dan Allah yake yi ba. Shi ma karshe abin da za a ce musu kenan, kayi da dan a ce kada yi, kuma shi kenan iya ladanka kenan, a sa shi cikin wuta. Na ukun su mutumin da ya je jihadi, ashe yana yi ne saboda a ce shi jarumi ne, shi kwararre ne. Kaga wannan hadisi yana daga cikin hadisin da yake ba da tsoro sosai ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya suna daga cikin mutanen kirki, to su yi kokari aikin da suke na kirki din nan zama dan Allah suke yin sa. Duk abin da kaga cewa akwai alamar ya sanya ka ka zama ba dan Allah kake yi ba, to ka bar wannan hanyar. Mai wa'azi, in za ka yi wa'azi wa wani, wallahi lokacin da za ka halarto Allah a zuciyarka, ka ji cewa saboda Allah za ka yi. Shi yasa masu kabbara ba za su rudar da kai ba, saboda dan Allah kake, ka nutsu. Kar an kabbara su kai ka su baro ka, wallahi idan an kabbara suka zuga ka, ka je ka faɗi wasu maganganu kuma ba dan Allah ka faɗa ba, baka nufi Allah da su ba, ka nufi ka zuga su ne su ƙara maka kabbara, aikin banza fa kai. Kana zuwa alahira za a ce ai an biya ka, dama kabbara kake so a maka kuma an maka. Ni Allah ka tsare mu, ya Allah madaukakin sarki, cikin ayyukan mu Allah ka sa dukkan ayyukan mu dan kai muke yi. Allah Allah kar ka sanya ayyukan mu akwai rabon shedan a ciki. Allah ka raba mu da riya, Allah ka raba mu da riya, ya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikhlasi duk abin da zamu yi, Allah ka sa mu yi domin ka. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamun alaikum wa rahmatullahi.